بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي بدأ كراتب للتافي الأربعين النووية أولاً قولي قولاً دلم الهمس وطول الأربع شرين دشدة قوة جماد الآخرة هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دو دا دليه بلا تلاتين دا واندي دليدا ترى قوة شدة دبو بيو دبوما ميلادية أيو ضم تاشكا حديثنا بوما إن شاء الله دقسكين جيل حديثي na jawami'il kalim na manzon sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam an-nawawi ya hada su a wannan littafi na sami albarka muna roƙon Allah mu dauki ya ba mu damar fahimtar abin da ke ciki da kuma ikon aiki da abin da ke ciki.
Bismillahirrahmanirrahim.
الإمام النووي
أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسول كل من الطيبات واعمل صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل مثير الصبر أشد أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجيب له. رواه مسلم.
نعم. وأن شين حديثي نقوم على قسكين جل وأن حديثي كما شيما أروتو شين لغا أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه كما وأن حديثي كما يدمك جي ينا لغسكين حديثان دما لم يسكتي ينا تكين حديثان دا أكا جينا watu hukunce hukuncen musulunci akan su. Mun sani a farkon karatu wannan littafi mun karanta ko mun ambaci maganganu na malamai akan wannan musamman na al-Imam Ahmad da ya fadi waɗannan hadisai wanda su ne akan su aka gina da da'imul Islam abubuwan da suke su ne rukunan ko ginshikan abin da aka gina addinin musulunci akai. To malamai suna da maganganu daban-daban wannan yasa wannan hadisin a ciki wani kuma ya cire wani hadisin yasa wani a ciki. Daga cikin dai wanda wasu malaman suka ambata cewa an gina musulunci sosai a kansa shine wannan hadisi saboda abin da yake tafi da shi na karantarwa musamman a babin halal da haram amma kuma musamman abin da ya shafi cin halal da tasirin wannan abu wajen ibada. Mutum ya ci abin da Allah Maɗaukaki ya halatta masa yana da tasiri wajen alaƙarsa da Allah musamman a babin karɓar ibadarsa da karɓar aikinsa da kuma karɓar addu'arsa kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah. Malam An-Nawawi yace an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Cewa Allah madaukaki mai tsarki ne kuma baya karbar abu sai mai tsarki. Wa inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Kuma lalle Allah ya umarci muminai da wani umarni irin umarnin da ya yi wa manzanni. Akwai umarnin da Allah ya yi wa manzanni, to irin wannan umarnin ya yi wa muminai irinsa. Umarnin da ya yi wa manzannin shi ne, faƙala ya ayyuhar rusulu, yi musu mukhataba da wannan suna nasu wannan unwani na babban aikin da ya dora musu kasancewar su manzanni da za su kawo sakonsa zuwa ga bayinsa yace ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga dadadan kuma tsarkakan abubuwan da Allah madauki ma'ana ya arzuta ku da su wa'malu salihan kuma ku aikata aiki na kwarai wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce wannan shine na farko umarnin da yayin manzannin kenan umarnin da yayin su kuma mu'minai shine ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ku wadanda suka yi imani ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka arzuta ku sannan kuma ku gode ma ubangiji wato Allah madaukaki in har kun kasance shi kuke bautawa wannan shine umarnin da aka yi wa mu'mini na farko kuma wanda aka yi wa manzanni idan muka kula za mu ga cewa umarnin ɗaya ne musamman an ambaci maganar ci an ambaci kuma maganar abin da za a cin ya zama mai tsarki wannan shine babban abin da ke ciki a ƙarshen wannan aya ta umarnin mu'mini an ce su gode ma Allah madaukaki in sun kasance suna bauta masa shi yasa malamai suka ce godiyar Allah amal ne salih idan muka dauki umarnin da yayin manzanni ya ce musu ne ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan nan kuma sai aka ce ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai kuma ce washkuru lillahi sai sama da suka ce tunda an ce umarnin iri daya ne to ya nuna kenan ashe shukrullahi tabaaraka wa ta'ala min afdali al-a'mal as-saliha yana wato ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka yana daga cikin kyawawan ayyuka masu tsarki wanda Allah ke karba Allah ya ba mu ikon gode masa sannan yace thumma dhakara ar-rajula nan maganar ta Abu Hurairah ne yake cewa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum wato kaman wani mutumi yutilu safara yayi tafiya mai tsawo wato yana tsawaita tafiyarsa ash'atha aghbara a halin kasancewa su busu-busu babu caji gashinsa ma'ana babu tsari sannan kuma a cikin kura ya muddu yadaihi ila sama yana miƙa hannunsa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya ubangiji na wa mat'amuhu alhali kuwa abincinsa da yake ci yau da kullum haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da yake sha ma haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin sa ma haramun ne sa wa ghudhiya bil harami kuma an ciyar da shi da haramun ma'ana kafin wannan lokaci dama an gina shi akan haramun fa anna yustajabu lahu to ya za a amsa masa wato addu'arsa wannan shine fasarar hadisin al-Dunkuli da farko ya ce inna allaha tayyibun me yi ma'anar kasancewar Allah maɗaukaki tayyib Allah maɗaukaki tayyibun ne fi zatihi tayyibun fi asma'ihi wa tayyibun fi sifatihi wa tayyibun fi af'alihi Allah mai tsarki ne a zatinsa abinda ake nufi da tayyib shine abinda yake khalisun minan naqaisi ya kubuta daga kowace irin tawaya babu wata tawaya da ake danganawa Allah subhanahu wa ta'ala a kowane bangare ko a zatinsa babu tawaya sunayensa babu tawaya haka nan ayyukansa babu tawaya siffofinsa babu tawaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a karantarwar da ya mana cewa Allah madaukaki dukkan alheri daga gare shi yake washarru laysa ilayka amma sharri ba a nasabta shi ga Allah madaukaki ma'ana duk alheri ana nasabta shi ga Allah madaukaki amma ba a nasabta sharri me ma'anar wannan kalma ba wai ana nufin Allah bai halicci sharri ba duk sharri abin da ka gani a duniya ko alheri ne ko sharri to min makhluqatillah yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta amma idan alheri ne to dukkan alheri min af'alillah amma in sharri ne فليس من افعال الله ولكن من مخلوقات الله mun fahimci wannan ana bambancewa tsakanin al-fi'l wal-maf'ul al-khalq wal-makhluq in kace hadha khalqu Allah yana daukar ma'anoni guda biyu kamar da Allah yake faɗa a al-Qur'ani hadha khalqu Allah ma'ana wannan shine halittar Allah shine abinda Allah madaukaki ya halitta nan zai iya daukar abinda ake nufi wannan shine aikin da Allah yayi na halitta fi'lul khalq shi aikin halitta din ai aiki ne ko yawwa to ana nasabta shi ga Allah ana kuma daukar shi khalq yana da ma'anar makhluq ya zama cewa abinda ake nufi hadha khalqullah ai hadha makhluqatullah hadhihi makhluqatullah wadannan abubuwan da Allah ya halitta ne shi aka ce ku nuna mana abinda waɗanda ake kira wanda ba Allah ba suka halitta don haka abin da ke so mu gane a nan shine duk abin da yake alheri ne to ana nasabta shi ga Allah mutlaqan babu wani rikici a ciki kace wannan aikin Allah ne kuma sannan wannan daga cikin makhluqatullahi ne na alheri amma in sharri ne to ba a cewa fa'alallahu sharra mun gane amma a ce hadha sharru min makhluqatillahi yau wannan sharrin yana cikin abubuwan da Allah ya halitta ma'ana yana cikin majmu'in tarin halittar Allah misali yanzu a cikin suratul falaq Allah madauki cewa ya kul a'udhu bi rabbil falaq sai ce me min sharri ma khalaqa bai ce min sharri khalqihi ma'ana min sharri fi'lihi wanda yake shine aikin halitta ba sai ce daga sharrin abin da ya halitta ma'ana su abubuwan da aka halitta su ne masu sharri ina fatan mun gane ma'ana a aikin da Allah yake aikatawa ba abu sharri amma a cikin abubuwan da yake halitta a matsayin halittarsa ne to akwai sharri Iblis halittar Allah ne mun gane ko don yana cikin usulin sharri ma gaba daya to Iblis yana cikin makhluqatillah ba a dangana wannan aiki da Iblis da wanda ba shi ba duk abin da ke sharri ne a ce fi'lullahi ina fatan mun gane saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa washarru laysa ilayka duk sharri ba a dangana shi zuwa gare ka nan kuma kada wani ya fahimci cewa to sharrin ana nufin Allah bai halicce shi ba Allah ne ya halicce shi amma girmama Allah ba a sawa a cikin fi'ilin Allah a sa masa wato akwai sharri sai dai a ce yana cikin halittar da ya halitta mun gane wannan shi yasa kun sai ce min sharri ma khalaqa bai ce wa min sharri khalqihi ba wannan ne yana cikin maganganun malamai da suke a wannan babi din sai dan haka wannan yana nuna Allah madaukaki duk aikin sa mai tsarki ne haka sunayensa masu tsarki ne haka kuma zatin sa mai tsarki ne kuma sai yace la yaqbalu illa tayyiban baya karbar wani abu sai mai tsarki a tayyiban a shar'ance nassoshi na Qur'ani da hadisi sun zo itlaqin lafazin tayyib akan abubuwa da yawa wasu a ayan ne wasu ma'ani ne ina ji yanzu kun san bambanci tsakanin ayan da ma'ani na sha faɗa sa sun ce ayan shine abin da yake zati ne istaqillu bi zatihi abu ne ba sifa ba ba wata ma'ana ba ce misali duk abin da yake za iya tabawa da hannu a ji shi ake ce ma'in alqa'im bi nafsihi abin da yake kuma wata ma'ana ce to wannan shi ake ce mai ma'ani wanda yake ba aini bane shi to abubuwa da dama daga cikin zawat al-a'yan da kuma abubuwan da suke ma'ani an yi itlaqin ko an kira su da sunan tayyib a cikin al-Qur'ani daga cikin su akwai al-kalimat Allah madaukakin sha ilayhi yas'adu min al-kalimu tayyib ashe ana siffanta kalmomi da cewa tayyiban ma'ana masu tsarki ne kuma suna daukaka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka nan daga cikin abubuwan da ake nasabtawa ko ake kiran su wato da tayyib ko ake wasabta su da cewa suna da tsarki akwai al-arwah wato ruhin mumini Allah madaukaki yana umartar mala'iku in sun zo fiddaran mumini su kira shi ya ayyatu an-nafsu tayyiba ya ce wannan ruhi mai tsarki to ki fito da umarin Allah madaukaki to wannan shi ma kun ga an wasabta wani abu da yake sifa ne amma an wasabta shi da wato cewa yana da tsarki akwai kuma abubuwa da dama da ake siffanta su ne daga abin da ya shafi ayyukan dan adam ayyukan dan adam sun kasu kashi uku, da qauli da fi'ili da i'tiqadi, ko abinda yake kulli na zuci, kuduri na zuci, imanin zuci, da kuma furuci na baki, da kuma aiki na gabubba. To anan mafi yawa da su ake, ba azzawat sun ake faɗa abubuwa, misali a ce wannan masallacin tayyib ne mai tsarki ne, wannan magana akan babin su daban. Allah madaukaki baya karbar sai ayyuka masu tsarki, zai kuma dauki ma'anar har yanzu baya karbar wato sadaqat sai masu tsarki. Amma ita ma sadakar, ko an baci kalmar sadaka, to ai aikin ake kallo ba shi ainin wato ainihin abun ba, domin shi ainihin abun idan misali ka dauki wayan nan ka ba wani sadaka, abun yana ga ainihin aikin ka ne, daga ina ka samu ta, ta halal ne ko ta haram, don haka hukuncin akan aikin ka ne ba akan ainihin shi abun ba. Amma duk da haka zamu ga a cikin shari'a akwai abubuwan da yake a'yan ne kuma amma najisa, kaman misali al-khinzir aini ne kuma najis, haka nan giya. Akwai maganganun malamai da yawa dai akan wannan cewa idan mutum ya taba giya har sai ya wanke jikinsa ko ba zai wanke ba, ita ma suna sa ta cikin al-ayan an-najisa. To Allah madaukaki a kowanne abu to baya karba sai tayyib. To dama Allah yana karbar zawati ne ko ko yana karbar ma'ani ne? Yana karbar ma'ani ne, ma'ana ayyukan mutane su ake wasaftawa. To shi yasa anan malamai suka ce ana magana ne akan abubuwa uku, wato i'tiqadat da kuma aqwal da kuma af'al, wato kudurce-kudurcen zuciya Allah zai karbe su idan suna da tsarki, maganganun baki Allah zai karbe su idan suna da tsarki, ayyukan gabubba Allah zai karba idan suna da tsarki. Ma'ana duk aikin da daga cikin waɗannan abubuwa uku in ba shi da tsarki to Allah ba zai karbe shi ba, shine abin da yake nufi a wannan wuri. Sannan shi wa inna Allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin, Allah ya ba wa mu'minai umarni da abin da ya ba wa manzanni umarni da shi, cewa me su yi imani, a bayan sun yi imani to su ci abin da yake mai tsarki, sannan kuma ya zama sun aikata aiki na ƙwarai. Wannan umarnin da aka baiwa manzanni kenan. Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan. Kafin mu je nan, da ya ce la yaqbalu illa tayyiban, me ake nufi da qabul? Shi karbar aiki, me ma'anar karbar aiki? Shin ana nufin, a malamai sun ce akwai abubuwa uku da ake nufi a nan, ko dai ana nufin wato isqatun farilla, ma'ana ijza'i, ya zama cewa idan ka yi aikin nan in aka ce an karbe shi to ma'anarsa ka sauke farilla, mun gane wannan ma'ana ta ɗaya kenan. Akwai kuma abinda ake nufi ma'ana ta biyu, ya zama Allah ya yadda da aikin, Allah ya yadda da aikin, wannan shi ma alama wa sunansa karba, biyu kenan ko? Na uku ba da sakamako akan aikin. To a wannan hadisin me ake nufi? Shin ana nufin isqatul farida ba za a karba ba? Misali duk abin da ka yi ko sallah ko aikin haji, misali sai ka yi da dukiya ta haram, za a ce ka sauke farilla? Ko kuwa za a ce ne kawai Allah bai yadda da aikin ba, kuma sannan ba zai ba ka ladi akai ba? Wannan malamai sun yi maganganu akai da yawa, wasu ce wannan, wasu ce wannan. Abinda da yawan su ko jumhurin malamai suka rajjaha, kamar yadda Ibn Rajab ya kawo a cikin littafinsa na sharhin wannan hadisi din, yana cewa abinda ake nufi a wannan hadisin shine rashin yar, in Allah in aka ce ba a karbi aikin ka ba, to ana nufin Allah bai yadda da shi ba, kuma ba zai baka sakamako ba, baya nufin ka je ka sake wannan aiki din. Amma tsayin ka na farilla, aikin ya fadi akan ka, ba za ka maimaita ba, amma kuma baka da ladan komai a cikin sa, saboda mai kayi shi da dukiyar haram. Ina fatan mun gane. Suka kafa dalilai, daga cikin dalilan da suke zo a wannan shine hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, wanda yaje gumboka ya gaskata shi akan abin da ya gaya masa ko kuma dan duba, to zai kwana 40 ba a karbi sallar shi. To malaman duk sun ijma'i akan cewa babu wanda ya bashi umarnin ya sake sallar kwana 40, mun fahimci wannan? kun ga ashe tunda ba a bashi umarnin ya sake sallah kwana 40 ba ma'ana sakar maganar iskatin farida an same shi yayi sallar farillarsa an sauke masa ita amma kuma Allah bai karba ba ma'ana bi yadda da aikin ba bai kuma ba kuma zai bashi sakamako ba ina fatan mun gane to wannan shi ake nufi da cewa la yakbalu din to wannan mafi maganar linjayi wai magana mafi linjayi ta maganganun malamai ita ce wannan dan haka ashe kenan idan mutum yayi sallah da tufafi na kudin haram ko yayi sallah a wuri a gidan da sata yayi ko makamancin irin waɗannan abubuwa ko kuma yaje aikin haji da dukiya ta haram zamu ce me Allah madaukaki bai yadda da aikin sa ba kuma ba shi da lada akai amma maganar ya sake sallah ko ya sake haji wannan babu mun gane wannan yau na haka ne na san akwai tambayoyi da yawa na san ya kaza to alhamdulillah na farko ina jan hankalin mu wato akan kowane al'amari mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu tuna kuma cewa duk dokokin da Allah madaukaki ya dora mana na wannan addinin nan mai sauki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi babu wata doka mai wahala ina ji mu kuma tabu mun yi magana akan duk abin da Allah ya halatta in ka karanta shi daga farkon sa har ƙarshe to zaka gansu gaba ɗayan sa me alheri ne ko haka duk abin da ya umarni da shi to za a gan shi alheri ne kuma mai sauki ne shi babu abin da yake mai wahala duk abin da kuwa ya haramta shi sai kar a yi to za a gan sharri ne cikinsa ko da yana da amfani a duniya yawwa sharri iri-iri yana da amfani a duniya amma kuma babu alheri tare da shi kuma babu wato Allah maɗaukaki ba zai karɓe shi ba kuma ba za a samu lada ta hanyarsa ba don haka cin da Allah maɗauki ya mana nassi akan a ci halal kada a ci haram to ya umarce mu ne da wani abu da ya san za mu iya yin sa na farko saboda yawan halal ɗin sai idan ka zauna baka nema ba na biyu saboda ƙarancin halal ɗin ai ƙarancin haram in ka kalle shi kamar yadda nake na taɓa ambata mana cewa wato da za ka tara kai ba a jikin bincike ka tattaro duk abubuwan da Allah ya haramta ba za ka rubuta littafin da ya kai shafi 50 ba a ce sunayensu kawai za ka rubuta kai ta faɗa da kaza da kaza da kaza ba ka rubuta shafi na ma yawaita sai dai kila ka ce akwai wasu abubuwan da nassi bai zo a kansu ba amma kuma hukunce-hukunce na shari'a sun sa an yi kiyasin wasu hukunce-hukuncen an yi kiyasin wasu a kansu misali ka ce a zamanin yanzu akwai abubuwan da ba a faɗe su a nassi ba amma nusus amma na shari'a sun yi tanawulinsu sun same su sun riske su saboda wato babu kiyasi ko makamancin wannan abin a takaice dai abin da ake so a faɗa shi ne halal mai yawa ce haram kuma kaɗan ce don haka idan mutum ya dage babi ne babba mai kuma girma mai muhimmanci ba zai ce ai a zamanin yanzu cin halal yana da wahala ba ko kuma ya ce cin barin haram yana da wahala za ka ji wasu mutanen suna faɗin wannan ai a zamanin yanzu ne ina ake samun halal ɗin wannan maganar bai kamata musulmi ya faɗe ta ko kuma mutum ya rika istis'abin yana nuna wai wahala ne ai yanzu ka iya fita ko ka iya kubuta daga cin haram na farko ai haram da ake magana ita ce haram ɗin da kai ka tabbatar ka san ta haram ce yawwa wani lokacin kamar da malam ke tambaya yanzu wani biya masa aka yi ya tafi aikin haji mu kuma mun sani a hukuncin shari'ar Allah maɗaukaki bai lazimta mana lokacin da wani ko ya zo ya biya maka aikin haji ka je kana bin diddigi ka tambaye shi kuɗin nan naka da ka biya min haji na halal ne ko na haram ina fata mun fahimci wannan don haka ashe wannan ba a cikin abin da za a tambaye ka amma idan mai yin ya gaya maka nassi ne cewa wannan kuɗin na wane ne da na sata ko gidan wane na kwace na sayar ya gaya maka kuma ya baka za ka ce a wannan ba zan karɓa ba kuma kana da ikon da za ka yi wannan amma in ba nassi ya gaya maka ba ka da damar ka je ka ta bin diddigi ka kwakwalo ko ka a ce misali yana da kasuwanci akwai kasuwancin haram a ciki, akwai na halal a ciki. Ba a dora maka in ya baka kyauta sai ka binciko a wanne daga ciki ya baka ba. Duk wannan Allah ba zai tambaye ka akai ba. Ko da ya zama a cikin haram, wannan kai ana zancen abin da zaka fita daga laifi ne tsakaninka da Allah. Allah madaukaki saboda rahamarsa yana kama mutum ne da laifin abin da ya san ya aikata. To ba a ce kai ka kwakwalo abin ka je ka nemo sanin cewa wannan abin ba daidai bane. A babin akwai bambanci da wannan magana da nake da kuma babin abinda malamai suke yi ko magabata suke kaman sahabbai da tabi'ai a babin wara. Wara'i shine ka nesanci ka kyamaci duniya gaba ɗayanta ko kuma ka rika tsantsenin abinda kake tsoron akwai shubha a cikin sa. Wannan karfin imanin ka ne ke tunkuɗa kai sa ka aikata wannan. Ba wai saboda kana da yaqini akan abun kaza haram ne ko halal ba, ina fatan mun gane. Wannan kuma wata daraja ce ta gun makusanta Allah madaukaki, bayan Allah na kwarai masu kusanci da Allah salihan bayi suna da irin wannan. Shi yasa har mun karanta a baya ko mun yi magana a baya maganar abin nan dabinan da ya faɗo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kada a ci saboda yana tsoron na me na sadaka ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa da shi da mutanen gidansa cin sadaka. Kun wannan tawarru'i ne saboda gudun kada mutum ya auka. Shi yasa muka karanta wannan hadisi a wannan maganar a wannan babi muka karanta a hadisin wa bainahuma umurun mustabihat, ana zancen maganar shubha. Shi yasa aka ce abinda yake akwai shubha ka guje shi, abinda yake kuru-kuru yake shi ma ka guje shi, amma abinda baka sani ba fa to kar ka kwakulo shi. Ina fata mun gane. Dan haka kar mu tsananta wa kanmu cewa ai yanzu haram din tayi yawan da wai ba za mu iya kauce mata ba. Duk abin da ka tabbata haram ne to kai duk abin da zaka yi kokari ka kauce masa. Kudin jama'a ne ya biyo hannunka, salim alim ka bar shi ya wuce yadda ya zo. Saboda me Allah yana cikin abin da lalle ilalla Allah madaukaki zai tambaye ka akai. Kar ka zo kai tunanin cewa to ina da bukata kaza da bukata kaza, duk lokacin da ka shiga wani hali in har ka fara tunanin bukatar ka to shedan ba zai bar maka kofar da zaka fita daga wannan abun ba, ko ba haka bane? Amma idan ka hango rahmar Allah da yalwar falalarsa da cewa duk abinda ya kufce maka dama ba a rubuta shi a lauhin mahfuz cewa zaka rasa shi ba, to in kana hangen wannan babu yanzu nan zaka ce ma shedan kai tafi ka bani wuri bazan ma da'a ba, sai ka hakura da duk abinda ba hakkin ka bane. Dan haka mu daina maganar da Allah cewa ai yanzu ba zai yiwu ba ka rayu ma in ba haram din. Wannan kar a ji ta a bakin musulmi. Kai matukar abin da zaka yi kuma Allah madaukaki yana kallon zuciyarka da tsarkin zuciyar nan, yana zai iya taimaka maka wallahi sai ka rayu ka ga yana ta kauce kawar maka da haram din ka ta zo gaban ka. Shi yasa alakan nan fa da Allah ita ce babin komai in muna magana akan waɗannan abubuwa. Ka kyautata alaƙarka da Allah, ka yi ƙoƙari matuƙar abinda za ka yi ƙoƙari ka kauda duk abinda ba naka bane kar ya shigo. Ka yi haƙuri, in ka yi haƙuri sai ka ga Allah madauki ya buɗe da maka hanyoyin da baka ma taɓa tunanin su. Ba wai lallai wani lokacin wai mutum sai ya tsammani ai ba wata hanya da za a buɗe masa in dai ba wannan aikin da yake ba ko makamancin wannan kasuwancin ko da riba ko makamancin wannan, ya ce wai ai ba wata hanya kuma idan dai ba wani ne wai zai zo ya bashi kyauta ko wani mai mulki ya dauko wani abu ya bashi ba, saboda shi a tsammaninsa ba wata hanya da ake samun dukiya banda wannan da ya sani. To ya ji tsoron Allah, in ya ji tsoron Allah, Allah madaukaki zai bashi mai makhraja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bai taɓa sa bayansa haka su takura wai a ce haram ta juye ta zama ittirari ba. Akwai halin ittirari, na'am, da za a ce tilas ne kai kaza. Shi yasa Allah madauki ya gaya mana abin nan an halatta mana mushi idan, amma sai fara mana nassi akan haramcin sa tukuna. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Amma kace sai shi ne faman iṭṭurra fi makhmasatin aw mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim. Kun ga sai da lissafi abubuwan gashi ya haramta muku da kaza da kaza da kaza, amma sai ce amma wanda aka tilasta shi ya shiga kuncin da dole sai ya ji wannan, in ba haka ba zai rayu ba. Shi yasa akwai buƙatar ka gane musamman, ai mana wani karatu na musamman meye bambancin haja da zarura. Ina jin satin da ya gabata mun ishara ga wannan, ko akwai abin da ake ce ma zarura akwai abin da ake ce ma haja, akwai abin da ake ce ma kamal. Yawwa, daruriyat, hajiyat, kamaliyat, a babin maqasidish shari'a dole mutum ya san wannan. Wannan abu ne ba za ka rayu ba sai da shi, in har haramta kai matsayin ba za ka rayu ba sai da ita, to shine za ka iya ci. Sannan lokacin da ka ci kuma gurgudan me, gurgudan yadda za ta rike maka ramar, wato rayuwar ta tsaya, ba za ka mutu din ba iya wannan hali. Kana yi rai ka wuce, to shikenan kuma sai ka aje ta, domin shi yasa malamai suka ce me, ad-darurat tuqaddaru bi qadriha. Wannan ita ma kaida ce a gun malaman fiqh, ita larura ana kaddara ta ne gurgudan gurgudanta, ma'ana karka ce shikenan ai ka zama rayuwar ka yanzu ta juyo har karshen rayuwar ka, wai a karkashin larura kake, a'a wannan babu wannan hali. Akwai kuma abin da yake haja, hajat kawai kana bukatar abu baya sa ka fada haram. Hakanan kamaliyat, kamaliyat shine abubuwan da suke istihsani ne, ka kyautata rayuwa ne. Kamar misali a ce gida ne, in kana zaune a jeji, namun daji za su zo maka, ai kana larura ka sami gida ko da zai kare ka, to a gidan kana kuma bukatar ka samu window, ka sa in gilashi ne imma me, yadda iska ba za ta zo kuma a gidan ta cuce ka ba. Yawwa, amma kuma abubuwan da za a ce misali da shimfiɗa da su labule, su waɗannan auna babi suke a kamaliyat suke, sai idan a bakin kasuwa ne, saboda gudun lalle akwai tsiraici, to makamancin waɗannan abubuwan da haka ake kaddarawa. Don haka duk abin da yake ba wai cewa aka yi rayuwarka ba za ta gudana ba sai da shi, to ba zancen ka sashi a babin larura. Ina fata mun fahimta, muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare mu daga cin duk abin da yake bai halatta mana ba, ya buɗe mana ƙofofin halalinsa su fi mana yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da addu'a, Allahumma ghnini bi halalika an haramika. Wannan mu riƙa yawaita ta, ya Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka daga barin haram ɗinka. Ya zama cewa in ji bana buƙatar haram, ka sa na wadatu da abin da zai zo mun na halal. Wannan kuma yana cikin abin da yake buƙatar har yanzu darasi akai, samun abin da ake cewa wadatar zuci. Wadatar zuci wata irin wadata ce, ba wanda zai santa sai wanda ya dandana ta. Muddin ka dauki rayuwar duniyar nan da sauki, ya zama cewa abinda kake fata shine kamar irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda har addu'a yake yi, Allahumma ja'al me yake cewa ta'ama ali muhammadin kafafan. Yawwa, ya Allah ka sanya abincin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kafaf. In an ce kafaf shine ba yabo ba fallasa, kamar da muke cewa rufin asiri, kuma haka ba, ma'ana baka dauki abubuwa masu nauyi ka dora wa kanka ba, kuma sannan Allah bai sa ka tafi sai ka wulakanta kanka ka je gaban wasu kana roƙo ba. Allah ya baka abinda zaka ci, ka tufatar da kanka da ƴaƴanka gurgudan halin abinda za a iya, yadda matsakaicin mutum zai iya rayuwa akai. To in ka yadda da irin wannan rayuwar, baka rika hango gwamnawa ne yake rayuwa, alhaji wane ya yake rayuwa, wanda Allah maɗauki ya bashi damar da zai irin wannan rayuwar. In kana hangen irin wannan, to kullum ba za ka bar kanka ka zauna lafiya ba, za ka rika cewa ina za ka samu kai irin wancan, to zai buɗe maka ƙofofi. Kuma shi kuma shaidan yana nan, zai buɗe maka ƙofofin abubuwan da ba su halatta ba gare ka. Amma kana haƙuri ɗin, Allah zai buɗe maka ƙofofin yadda za ka sami wadatar zuci, kuma sannan ka sami yadda za ka kuɓuta daga aukawa cikin abin da wato bai halatta ba. Wannan na faɗa ne a dunkule. In aka ce kowa za a amsa tambayoyinsa a wannan babin, na san akwai matsaloli haka da yawa. Wani sai ce to yanzu da kaza fa da kaza da kaza da kaza. Ka'idojin shine ka ji tsoron Allah, gurgudan yadda za ka yi. Allah maɗaukaki bai tilasta maka rayuwa akan haram ba, babu wannan a musulunci. Tilas babu. Yawwa, don haka in ka yaudari kanka da cewa ai layi wannan ba zai yiwu ba sai da wannan, to kai kokari kai makanka wa'azi ka fita, kuma ka roki Allah. In ka tuba ka gani Allah maɗauki bi iznillahi zai baka wata hanya, kuma insha Allah za ta zama alheri gare ka. Yawwa, mun karanta ayoyin ku, ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan, wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Subhanu mun karanta, sannan yace thumma dhakara ar-rajula, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutumi, yutilu safara yana tsawaita tafiya, ash'afa azbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Malamai sun ce waɗannan abubuwa guda hudu ka kalle su, italatu safar, da kasancewa mutum busu-busu babu tsafta saboda halin tafiya da kuma cikin kura, da kuma miƙa hannu zuwa sama da kuma kiran Allah da lafazin ya rabbi waɗannan abubuwa hudu malamai suna cewa suna daga cikin asbabu istijabatul du'a sabubba ne da suka sa a karbi addu'ar mutum idan mutum matafiyi ne kasancewar sa matafiyi sababi ne da yasa Allah madauki yasa zai iya karbar addu'a sa saboda kawai matafiyi ne shi dan haka in akwai matafiyi cewa yayi addu'a wannan alheri ne dan haka kar mutum yana tafiya ya bar addu'a baya yawni akan kowanne abu ya rika yawaita addu'a a halin da yake cikin tafiya har yanzu yana daga cikin abinda ake so lokacin da mutum zai addu'a ya zama a sami wato tsananin kaskanci a zuciyarsa kaskanci kaskantar da kai ya zama cewa babu ujubu a zuciyarsa babu girman kai babu mutumin da zai roki Allah yana jin yana girman kai haka yana dagawa sannan Allah madauki ya amsa masa dole ka kaskantar da kanka ga ubangijin da ya halice ka domin ya fi ka dama ba zancen mukarana shike baka duk abin da kake bukata a wannan rayuwa din yawa sannan maddu yadi ila samai daga hannu zuwa sama shi ma yana cikin asbabun karbar addu'a mutum yana son a karbi addu'a sa yana da cikin abin da yake so malamai suna cewa akwai hanyoyi uku ko sigogi uku na daga hannu in za ka yi addu'a idan limami ne mutum yana huduba an fi son ya zama idan ba zai yi wa mutane sallar roƙon ruwa a sallar juma'a ba domin ana yin sallar roƙon ruwa a sallar juma'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi in ba roƙon ruwa ba ce to ya zama alamar roƙonsa shine ishara bi sababa wannan yatsa na dama ishara zuwa sama kun ga yana jin al'adar Hausa mu ba mu saba haka ba ko yau idan ka kalli Larabawa lokacin da Balarabe yake gaban wani mutum babba da yake so ya roƙe shi yakan yi haka sai ka tsammani kamar rashin kunya ne tsole masa ido zai a al'adar Balarabe alama ce ta girmamawa da ina roƙonka ina kaskantar da kai gare ka kamar dan Allah ka bani to wannan abu idan mutum limami ne a huduba yake to an fi son yayi amfani da wannan lafazi din ya Allah kai mana kaza ya Allah kai mana kaza idan kuma sallar roƙon ruwa ce to wannan ita ce akan daga hannu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi ya daga hannu to ita ma kuma tana da ita ce siga ta biyu da zan fada mutum ya daga hannunsa daidai gurgudan wato kirjinsa ya zama ya miƙa hannayen shi guda su haka ta wato abin nan shi tafin hannu cikin kenan batsin nan ne batsin nan kuma zahiri ko to ya daga wannan ya kalli sama sai ya hada su ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne aghlabu sifati du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan halin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yafi yawa na uku ita ce mutum ya daga hannu ya kai sosai ya daga shi sosai har yadda za a iya ganin wato abin nan farin hamatarsa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi amma a halin lokacin roƙon ruwa to malamai sai suka ilhakin da halin roƙon ruwa da kuma lokacin roƙon fita daga wata musiba yau idan an shiga wata musiba ta musamman ana son a fita ana yin wannan addu'a din a daga hannu sosai akwai kuma a cikin wannan siga din akwai sigar daga hannu tafukan wato batsinin ya zama ya kalli sama akwai kuma sigar a kifa ta zama haka duk wannan shi ma ya zo a sunna amma shi wannan ana yin sa ne a lokacin roƙon ruwa da lokacin wata babbar musiba in ana roƙon Allah ya canja halin da muke ciki wani mummuna na musiba babba ya fidda mu ya maida mu wani hali na kwanciyar hankali to ana iya amfani da hannu ya zama haka an kifa maimakon a buɗa shi haka ina fatan mun gane duk waɗannan sigogin sun zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai kamar da wani mai tafsiri mai ruhul bayan yake cewa ya halatta idan mutum zai addu'a ga wani ba ga wani ba kai akan wani in san bambanci a larabci an ce da'a lahu kai masa addu'ar alheri ko in an ce da'a alaihi kuma ana nufin kai masa mummunar addu'a yau suna cewa in za ka yi masa mummunar addu'a kai da haka wannan maganar wasu malaman ne amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan addu'o'insa shi ba wanda yayi na roƙon ruwa ne wannan na yau kamar ba cewa ayi ta bayyana ko a buga haka to hakika wannan sa mata wannan sunan bai zo a sunna ba ko a ce kai ta bayyana ko yasin Allah ya halaka mutum galiban idan mutum Allah madauki ya sa wani ya zalunce shi daga cikin ladabi in dai har da dama ya yafe masa akwai mankaba sosai da daraja da Allah madauki zai bashi, in kuma bai yafe ba, tunda haƙƙinsa ne, musulunci baya tilasta masa cewa ya yafe, yau zai iya neman haƙƙinsa, in yana ganin an fi ƙarfin sa ba zai samu ba ko ya nema, to yaga kuma cewa bashi da mankawa, kawai addu'a zai wa mutumin cewa Allah ya masa wani abu marar kyau, to wannan duk yana da dama a matsayin sa na mazlumi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata mu da waɗannan abubuwa, yace wattaqi, ya ga Mu'adh lokacin da ya tura shi Yaman ko a ƙarshen hadisin sai shi wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah aw laysa bainahu wa bain Allah hijab, yace ka ji tsoran ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi, domin ita addu'ar wanda aka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah madaukaki. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Eh, shafawa akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk addu'ar da yayi baya aje hannun sai ya shafa a fuska, amma hadisin bai inganta ba, da Allah ya sa ya inganta sai ya amfani shi, kuma banda shi babu wani hadisi da yazo. Yau da haka idan mutum yayi addu'ar ba wajibi bane sai ya shafa a fuskarsa, musamman addu'a amma, amma akwai addu'ar da tazo sunnar ita ce a shafa din, ita ce addu'ar lokacin kwanciya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu idan mutum zai kwanta yayi tasbihi 33 ko ya kuma alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34, mun ga wanda muka saba a bayan sallah 33 ne, 33 33 sai a cika da la ilaha illallah wa adahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir, amma idan na kwanciya ne ita kabbar 34 ake, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Aliyu da Fatima radiyallahu anhuma. To sannan mutum ya karanta ayatul kursi, ya karanta ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara shine amanu rasul, sannan kuma yayi ya karanta qul huwallahu ahad uku, qul a'udhu birabbil falaq sau uku, qul a'udhu birabbin nas shi ma sau uku, sannan ya cika da addu'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa al-bara bin azib a cikin sahih bukhari, bukhari ya ruwaito ta cewa idza akhafta madji'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma qul, ishe idan ka go za ka yi bacci to kai alwala irin alwalarka ta sallah, thumma taji ala shiqqikal ayman, sannan ka kwanta akan gefenka na dama, sannan ka fadi wannan addu'a shine allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja' wa la manja' minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Har yake sai masa idan ka fadi wannan addu'ar sai ya zama ka mutu a wannan daren a wannan baccin da kai, to mitta alal fitra, yace ka mutu akan addinin musulunci, yace in kuma ka wayi gari asbahta bi khairin, zaka wayi gari duk al'amuran ka su zama cikin alheri. To idan mutum ya lazimci irin wannan abubuwan lokacin da zai kwanta, yawa abinda nake so in faɗa shine sunnar ita ce lokacin da ka gama karanta wannan, an so ya zama wannan addu'a ita ce akhiru ma taqulu, ita ce karshen abin da zaka faɗa, to sai ka shafe gaba ɗayan jikinka da ita gurgudan inda hannunka zai iya kaiwa, to ka shafe gaba ɗaya. Kun ga wannan magana shafa ta zo a nan, amma in haka addu'a ce general ko ina kake za ka yi addu'a ba bai zo a sunna cewa sai ka shafa haka a fuskar ba. Na don haka wannan su ne shigogi na ɗaga hannu. Sannan sababi na hudu na karɓar addu'a shi ne kiran Allah da lafazin ar-rabb, domin akwai nuna kaskanci a cikinsa da kuma tabbatar da rububiyar Allah madaukaki, domin nan ka zo kana so ka roki Allah ne ya baka wani abu, ba da wani abu yana daga cikin abubuwa na tasarrufin Allah madaukaki, shi ne mai tadbiri, shi ne mai tadbiri cikin duk abubuwan, ma'ana mai juya lamuranmu, mai sawa a samu alheri, mai sawa a samu sharri, duk abin da zai same ka da gare shi yake. Don haka kiransa da sunan rabbu din nan yana daga cikin sunnar annabawa. Ka duba alqur'ani gaba daya, mafi yawan sigar da annabawa suke yi in za su roki Allah mai suke cewa rabbi, in mutum shi kadai ne, yawa in kuma jam'i ne rabbana, wannan shi ne fiye. Don haka amfani da wannan lafazin shi kansa sunna ne, kuma yana cikin asbabin Allah madaukaki ya karbi addu'ar mutum. To mai hadisin nan yake so ya karantar da mu, nan ga mutum ya bi sabubban a karbi addu'a waɗannan guda hudu din, gashi yayi mai a halin tafiya ko yutilu safar, matafi ne bal tafiyar ma mai sau, sannan kuma yana cikin kaskanci ga Allah madaukaki, sannan ya daga hannunsu ya muddu yadaihi ila sama'i, kuma sannan yana cewa ya rabbi ya rabbi, gashi ya cika waɗannan sabubba hudu, amma kuma duk da haka sai ya ce mai wa mat'amuhu haram, alhali kuwa abincinsa haramun ne, ومشربه حرام أبين شنس حرام ملبسه حرام هكذا كما تفاف زمان حرام وغذي بالحرام كما أنسي الدشي ده حرام كراتونا ديدي أو أن حديث سيني أشي غذية با غذية با وسوزاك تسنى كرانتوا للتشديد يوه قس أبنا إن تتشيني كشي وغذية بالحرام دوم عندك غذائي غذائي با غذائي بني كوبا غذاء بني دقا غذاء غذائي كما أبنا في إلنسا ما لم يسمى فاعله شيني أشي غذية نعم wannan shine halinsa bayan ya cika wadancan abubuwa sai amma duk da haka sai annabi ya ce fa anna yustajabu ya za a amsa masa anan malamai sun yi maganganu har yanzu akan cewa shin kwata kwata idan mutum yana cin haram Allah baya karbar addu'a sa ne kwata kwata ma'ana a kowane hali ba a karbar addu'a sa malamai suka ce a ba haka ake nufi ba a wannan hadisi nan istibadi ne cewa anna yustajabu lahu ana nesanta abin ne ai abu ne nesa a ce Allah ya karba addu'a sa abu ne mai nisa a ce Allah ya karba addu'a sa amma akwai halaye da sukan sa Allah madaukaki ya karba addu'ar mutum koda akwai haramin tare da shi waɗannan halaye ne malami suka ce kamar da ibnu rajab ya kawo a wannan sharhi yace halatul ilhah idan mutum ya roki Allah da tsananin wato ilhahi naci daga cikin abin da Allah madaukaki yake so a gun bawansa idan zai roki shi ne tsananta naci ya roka ya dada roka ya roka ya dada roka wannan wani hali ne da Allah madaukaki yake son sa daga bawa ba wai saboda bukata Allah yana bukata ba Allah ba bukatar komai amma hali ne da ke sa bawan ya zama ya fi ƙara nuna ƙasƙancinsa ga Ubangiji ko ba haka ba domin idan aka ce ka roƙa sau ɗaya sai ka ga ba a baka ba in ka juya ka sake dawowa ai alama ce kamar me ko dai ka yi girman kai ko ka yi fushi kai ba za ka sake dawowa inda ƙofar ɗan adam ka je ai haka ne sai ka ga ka ƙasƙanta gabansa ka roƙe shi kuma bai baka ba sai ka ce insha Allah ba za ka sake gani na ƙofar gidanka ba wannan ɗabi'ar ɗan adam ce to Allah madaukaki sabanin haka yake so lokacin da ka roƙa baka gani ba to ba cewa za ka ina jin da to dama Allah bai kaddara mun wannan ba ba a yin haka tunda duk a cikin gaibi ake ka ci gaba kai naci ka ci gaba kai naci in za ka yi shekara 20 kamar da wani magaba daga cikin magabata yake cewa yayin shekara 10 yana roƙon Allah madaukaki bai bashi abu ba yace amma bai fasa ba abu ɗaya ne yayin shekara 10 yace ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza kullum duk sallar sa zai fada duk lokacin da ya tashi addu'a wannan abin zai roƙa amma kuma shekara 10 Allah bai bashi ba yace shi kuma bai taba cire kaunarsa daga ubangijinsa ba dan ya yarda da ubangijinsa cewa lalle ana roƙon sa yana amsa ma da Allah ya hango wannan abun agun sai bayan shekara 10 sai Allah madauki ya amsa masa don haka kaga kenan ashe mutum wato ana karbar addu'a sa saboda ilahi wannan hali na ɗaya kenan da malamai suka faɗa hali na biyu shine idan mutum ya dace yayi addu'ar tare da ko kuma a wurin hudurin wato wani mutum bawan Allah da Allah ke karbar addu'arsa baka san shi ba baka san kuma yana da wani halin ba kila shi ma bai sani ba mun san cikin bayin Allah akwai wanda Allah madauki ya sa su Allah na karbar addu'arsu muna da sanin kisar Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Fatihu Faris wanda Umar ibn al-Khattab ya tura shi Faris a Iran ya Yesu har suka dawo musulunci aka bar bautar wuta shine Sa'd ibn Abi Waqqas to wannan bawan Allah Allah ya sa shi yana cikin mustajabud da'wa yana cikin waɗanda Allah ke karɓar addu'arsu wata rana wani ya zalunce shi ko wata mata kai ta zalunce shi tace a filin da yake ciki ko na gidansa nata ne yace ba nata bane aka rigima ya hakure shi ya addu'a in dai ba nasa bane Allah ya mata wani abu kuma Allah madauki bai bata ba irin waɗannan abubuwa sun faru ga Sa'd ibn Abi Waqqas da yawa da haka wannan kuma ya nuna har yanzu ka ce kai mutum addu'a saboda wani dalili ma'ana mummunar addu'a a kansa ba wai laifi bane amma in kai hakuri din kuma akwai ladar da zaka samu duk da dai ana son mutum ya zama ya yi hakuri a halin da yake da ikon rama wannan hakurin ya fi daraja kuma Allah madauki ya fi son sa amma halin da ka san ko ka nema ko ka yi fada ma ba ka samu ba an fi karfinka to wannan baka da wani abu in ba addu'a din ba amma kuma har yanzu zaga yawaita addu'a marar kyau akan mutane tana jawo wasu abubuwa har yanzu mafi yawa na musibu su daga yawaita a cikin al'umma ko ba haka bane yau zaka yafewa din da addu'a da kuma ci gaba da neman haƙin yafi amma kuma ba za a ce wancan din ba daidai bane yauwa to idan mutum ya dace a lokacin da zai addu'a to koda ya mai cin haram ne shi in ya roki Allah a halin da a lokacin nan akwai wani mutumi da Allah ke karbar addu'arsa da ya ce ya Allah kai min kaza sai mutumin nan ya ce amin to sai kaga Allah madauki ya karbi wannan addu'ar duk da cewa shi yana cikin waɗanda suka saba sharadin wato karbar addu'a saboda wancan magana cin haram sannan umuman ma malamai suka ce kai koma a wannan hali Allah madaukaki yana karbar addu'ar ko da kafiri ne in yana da tsananin ilhai a lokacin da ke cikin musiba domin lokacin musiba mutum ko da ba musulmi bane yana da me yana da ikhlasi da tsoro fa yake roƙon Allah fata yake lalle lalle Allah madauki shi ne shi daga wannan abu Allah madauki ba ba mu labarin kafirai ba ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al barr idza hum yushrikun idan suka hau jirgin ruwan su suna tafiya sai jirgin ruwa ya zo yana cangal-cangal zai faɗi da su zai nutsar da su me suke yi kowa sai ya juya sai ya ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah a lokacin nan ba mai cewa ya Hubal ya Lata wala Uzza ko wani ya kira wani sunan malaminsa da ya yarda da shi babu kwata-kwata ba zai kira sunan kowa ba Allah zai ce ya Allah ya Allah ya Allah to sai kaga Allah madaukaki ya amsa masa haka shi yasa malamai suka ce Allah yana karɓar addu'a har kafiri shesa ko mutum kafiri ne to karka zalunce shi hulɗa ko ta kasuwanci misali ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba ka zalunce shi ka ce har nan banza me yayi kuma dan an ci dukiyarsa wannan na farko bayan kasancewarsa haramu to yana ɓata wato sum'ar musulunci yawwa domin zai sa waɗanda ba musulmi ba sai su kyamace addinin musulunci ya kamata musulmi ya zama ɗabi'arsa mai jan wanda ba musulmi ba ne ya zo ya nuna masa gaken musulunci amma in ya zama halayensa irin wannan ne to yana sa mutane su wato tafi to a taƙaice dai abinda ake nufi Allah madauki na karɓar addu'a ko da daga kafiri don haka akwai buƙatar bawan Allah ya riƙa ilhahi ko da akwai Allah ya jarrabe shi da cin haram ɗin to ya yi ilhahi ya dage ya riƙa roƙon Allah madaukaki ya tsananta buƙata Allah madaukaki na karɓar addu'arsa abu ɗaya da ya rage a ambata na
akwai buƙatar a fara bayani a
kan su
saboda har yanzu akwai manyan da jahilci ya yi kuma jagora a gare su sukan je wurin fastoci da fada su yi musu addu'a na rancen su musu
na
akwai buƙatar a fara
to na wannan ku bai dace ba a ce musulmi ya tafi wurin kafiri ya masa addu'a ai dan an ce Allah na karɓar addu'ar kafiri ba nufin mutlaq ko ai kun ji halin da aka faɗa saboda tsananin buƙatar sa in yana cikin musiba ba wai muka addu'a Allah ya tabbatar da kai a mulki Allah ya baka kaza da kaza Allah ya baka dukiya wannan ba shi bane ba shi ake nufi ba haka kuma ni ban taɓa ma sanin ana yin haka musulmi sai je gun wanda ba musulmi to alhamdulillah Allah kiya abin da hakika ba daidai bane bal shi babin mutum ya je ai masa addu'a ina jin mun taɓa zancen annan ko cewa babi ne da ya halatta min haythul asl a asalin abun ya halatta ka je wurin salihin bawa ka ce maka addu'a amma mun ambata har yanzu daga cikin kamalar tauhidi da dogaro ga Allah madaukaki shine mutum kare bukaci wani abu abun wani dan adam ya hakura hatta wannan din kada ya je cewa wane ya masa abin sai dai kuma har yanzu mafi yawan ma masu irin wannan kamar da nake fahimta idan ko neman mulki ne ko karfin kasuwanci da makamancin su zaka ga ba wai zuwa gun malamai suke salihai su yi musu addu'a ba mutumin da aka san bawan Allah ne mai ibada kuma mai takawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ake nufi ba wanda yake mai aiki ne da sunna yana nafilfili yana farilla ba wanda zai zo shi ai shi an sauke masa farilla ba ma ko ya ce maka shi da mutanen Ka'aba yake sallah ina nan ana isha sai shi ai shi ya tasa a Ka'aba ayyo waɗannan ƴan damfara babu musuluncin da ya zo mana da wannan ilin ina fata mun fahimta yau ba magana ce ta wasa ko raddi ga wani ba babu wannan a cikin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi bawan Allah shine wanda yake kan hasken alqur'ani da fahimta su mai kyau da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da ga Allah gurgudan hali yana bin dokokin Allah kuma kana ganin sa ka kyautata masa zato cewa kusa yake da Allah ka roke shi maka addu'a shikenan wanda yake so ba kuma yasa ta kasuwanci in ka zo din yace a to sai ka banka gaba yayi dan neman taimako kaman shafa'a wannan shi ake yi ba ya bude office shikenan ko har ana zuwa neman kwangilar addu'a ai nan kai dai ai mun ji akwai kaza ko abu ana cewa kana da abokan gaba don haka ka zo muna da yara za mu sa su yi kaza su yi kaza waɗannan abubuwan duka ba akan sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam suke yawa don haka mutum ya ji tsoron Allah ya dogara ga Allah kada ya je gurin wani wanda zai rasa masa imani musamman ina da damuwa mai tsanani hakika akan yawaitar harkar tsafe-tsafe da harkar zuwa gun bokaye da naga ya yawaita a zamanin nan wannan abin fa wallahi Allah na jefa al'umma cikin musifa mummuna a dade ba a fita daga tashin hankali ba saboda irin wannan abu juyawa Allah baya ne da juya da karkata tauhidi gaba ɗayansa a koma kan wato dan adam saboda kawai ya je yana hulɗa ko da aljanu ko da wani abu wanda wannan abubuwan ba ƙarya bane ya kamata mu sani sihiri ba ƙarya bane ana yi yana ci shi yasa zaka ga wani yazo misali a ce ana cewa ga wani malami sai a riga kiran su malamai wanda hakikatan ba malamai bane bokaye ne ɗan duba ne akwai wani malami a wuri kaza ai aikin sa kaman yankan wuka kana zuwa kaza da kaza shi kuma yana zuwa kana zuwa din sai ka ji yana gaya maka wani abu da ya kawo ka kuma sai ka samu cewa da gaske ne to sai ka ji cewa ashe wannan mutanen abincin da abinsu ya kai haka to lalle ya kamata a sallama musu wannan barin tauhidi ne ya kamata ka sani karka jahilci cewa eh sihiri ana yi kuma gaskiya ne don haka karka yi mamakin dan ka je ya baka labarin wani abu na gaibi harka suke da aljanu karka baka karka yi mamakin kuma kamar da ake ambata zaka ji wani yana zuwa gaban irin waɗannan mutanen sai ya taba cinye sa sai kadan gare ya fito sai razan ya tashi zai gure shi a karka kudu mu da malamarin mu haka yake sai ya zauna a tsore sai ya ce to yanzu a karba kan lawo me za a yi sai ya ce ka kawo kaza ka kawo kaza insha Allah kai ne zaka yi kaza sai faɗi wani matsayi da zai bashi irin waɗannan Allah na jarrabar mutane kuma sai su zo su yi din kuma abin ya samu to kiran da zaka yi ga mai irin wannan abu shine ya ji tsoron Allah cewa abubuwa dan sihiri yana yi baya nufin shikenan kuma ka rubu da addini kace ai shikenan ashe abin nan malaman ma da suke faɗa cewa wannan abin ba daidai bane duk ƙarya ne ka san cewa yana yi din ai Allah ne ya sa shi yayi din ya halaka ka na fata mun fahimci wannan yawa ana aiki ne da iblisai da shaydanu da aljanu dan a halakar da mutane yau dan kawai lokacin mutane wasu suna mamakin wai idan an yi irin wannan abun ko rufa ido ko makamancin sai su dauka ai to idan ba daidai bane dan me abun zai yiwu yiwuwar abun ba shi ke nuna daidai bane kar ku manta sihiri an yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ba yahudiya ta aiko masa da nama saboda Allah madauki ya halatta mana mu ci naman yahudawa da kirista ya karba ya ci ashe an sa sihiri a ciki shinyar kazan da ya dauka zai sa a bakinsa Allah madauki ya bi ta gaya masa cewa akwai kaza akwai kaza ciki don haka wannan abu ba wai abun ƙarya bane ana yi kuma yana yiwuwa amma maganar ita ce in aka yi shi to an yi kafirci kuma barin addinin musulunci ne kaga ashe kenan mai san addinin sa shine ne sun ci wadannan abubuwa kaga dukule ba a zuwa gun wanda ba musulmi ba a roke shi a wata addu'a akwai magana daya da nake fara ku dukin sauraron minti uku da malamai suka yi idan mutum ya sami wata dukiya wadda ba ta halal ba ta zo hannunsa ya sani misali ko ya dauka ne ba bashi ba kamar gululi ya ke ce ma gululi to gululi shine an tara kayan ganima kafin a raba sai mutum ya zo ya dan zara sai ya tafi to Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yaqbalullahu sadaqatan min gululi Allah ba karban sadakar da aka yi ta daga dukiyar da aka dauko wato daga kayan ganima kafin a raba irin wannan dukiyar baitul mali ta shiga ciki dukiyar baitul mali ita ce almalul am dukiyar al'umma gaba daya daukar ta ba da wajihin da ya halatta ba sunan sa sata da khiyana ce kuma wato yaudarar al'umma kuma sannan haramci ne to wannan irin dukiyar in ta zo hannun mutum ko ya san haramci yana so ya tuba me zai ibn rajab asharri wannan hadisin yace akwai wajihi biyu da malamai suka ambata yace na farko idan yace zai dauki abun ko misali wasu suna cewa ya sadaka da wannan abu ya sadaka da shi an nafsihi suka ce to wannan shi ma ake nufi da wannan hadisin cewa Allah madaukaki ba zai karba ba sai sai bari ya sadaka shi ladan ya zo gare shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a wannan hadisin cewa ba zai karba ba domin me suka ce akwai abubuwa biyu a ciki na farko tasarrufi ne fi malil ghayri biduni ibni ko kai amfani da dukiyar mutum ne kai abin da bai baka izini akai ba tunda ba haƙin ka bane don haka idan kace wannan dukiyar ba tawa bace to baka da ikon ka ba da sadaka a ciki abin da yake mallakar ka to shine sai ka ba da sadaka kuma sai ka samu ladan na biyu idan kace ka ba da sadakar a madadin shi wanda ka saci dukiyar tasa suka ce to shi ma wannan ba zai karbu ba saboda me shi bai yi niyya ba mun fahimci wannan domin sadaka tana karbuwa ne idan ka yi niyya wannan shine abin da bayan malamai suke cewa al'amalu innama yakunu tayyiban idha kana halalan wa tujiya bihi wajhullah in ya zama an same shi ta hanya mai tsarki sannan kuma an nemi yardar Allah da shi ma'ana an yi shi da niyya in ba a yi niyya ba babu a wajihi na biyu shine suka ce mutum ya wasu wujuhin ihsani al'am ko ya je tona rijiya ko ya gina titi na daga cikin abin da yake dukiyar wanda ya dauka din ne amma kuma inda zai dawo ya nema to zai biya shi amma dai shi a kashin kansa kada ya ci da maganganu dai da yawa da malamai suka faɗa akan wannan babi ne zaka aslam dariqa har yadda tafi ita ce mutum ya samu wannan abu ya mai da shi ya ci gaba da mayarwa ya ci gaba da mayarwa har zuciyarsa ta kwanta cewa abin nan da ya san ba na sabu da ya dauka ya koma daidai wani lokacin an faɗi wannan mutum yana hangowa girman abin ne da yawansa sai ya ce ai abin kamar ba zai yi ba sai kuma ya riƙa ganin kamar ai ba rahama a cikin wannan shari'a shi yasa dama ake cewa mutum ya ji tsoron abin kafin ya faru ya guje shi ina fatan mun gane wannan abin yana da hatsari amma akwai riwaya daga al-Imam Ahmad bin Hanbal ya halattawa mai irin wannan yin aikin alheri kuma cewa wannan zai fidda zimmarsa daga wannan abu misali mutum ya dauki wannan dukiya ya je wani aikin alheri da ita kamar yadda na faɗa a gina titi a gina asibiti da makamantansa musamman ita zama dukiya ce ta al'umma me wasu malamai suka ce wannan zai fidda ita daga wannan haramcin kuma za a iska din zimma a kansa ka yi cewa wannan sauƙin ne bi idnillahi ta'ala kuma in aka yi niyya mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara sauƙaƙe wa mutane Allah maɗaukaki ya samu dace Allah kuma ya tsare mu daga aukawa da abin da bai halatta mana ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai fa'idoji da yawa da malaman suka ambata a wannan hadisin wanda suke da wannan littafin sa karanta musamman abin da Sheikh Uthaymeen ya kawo a cikin sharhinsa daga cikin su wasu Allah madaukake da cewa tayyib tanzihullah ta'ala an kulli nafsin anna al'amala ma yaqbaluhu wa mi'a minha ma yaqbaluhu wa minha ma la yaqbaluhu cewa aiki a wannan hadisin mun fahimci cewa ayyuka iri-iri ne akwai aikin da ake karba akwai aikin da ba a karba sannan mun fahimci cewa Allah madaukake ya umarci bayinsa muminai da abin da ya umarci manzanni har yanzu ya faɗi asbabin addu'a cewa shukur huwa al'amalu salih shine aiki salihi da kuma asbabin karbar addu'a duk gasu nan kuma cewa manzanni ma an kallafa musu yin ibadu da kuma wajibcin godewa Allah madaukaki da cewa ya kamata wato lalle ne akan musulmi akan wato mutum ya aikata ayyukan da suke sa ya sami abin da yake son ya sa wato abin da zai samu abin da yake so kuma sannan ya guji sabubban da za su sa ba zai samu abin da yake so ba waɗannan dai daga cikin suna cikin daga cikin fa'idojin da za a fahimta daga wannan hadisi a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana hanyoyin kyautata abin da muke samu a cikin mu kuma rika yin addu'a hakika halin yana da girma yana da yawa amma in aka koma ga Allah lalle Allah zai bamu mafita zai bamu mafita muna roƙon sa ya bamu mafita daga dukkan abin da ya zama mana mai wahala kuma ya tsare mu daga kowace fitina daga cikin tambayoyi akwai wani yana tambaya akan yace mutum ne suka sami sabani da matarsa sai yace ki tafi gidanku sai tace ba zan tafi ba sai yace to idan kin zauna ma ba zaman aure kike ba to amma shi ba da niyyar saki ya fada ba malam shin wannan saki ne sannan daga baya sai yayi tunani a zuciyarsa yace kar wannan abin da ya fada ko saki ne shi bai sani ba sai ya fada a zuciyarsa cewa idan yana nufin saki ne to ya dawo da ita yace to malam za su iya ci gaba da zaman aure domin a yanzu haka suna tare to na farko dai abin da ya fada malamai sun kasa lafuzan saki zuwa kashi-kashi akwai sarihi akwai kinaya ko yawa sarihi shine wanda la yahtamilu tafsiran ghayra al-talaq shine wanda baya dauko wata fassara kawai saki ake nufi yawa kinaya kuma ita ce wanda take bukatar a binciki niyyarsa yawa kai da kace kaza to me kake nufi in yace saki yake nufi sai a dauka in yace ba saki bane sai a karba haka to wannan lafazi da yace je ki gidanku to kinaya ce ba saki bane amma lafazin sa na biyu na cewa ba zaman aure kike ba to wannan sarihi ne don haka saki ya auku amma wacin magana ta cewa ya dawo da ita eh ya dawo kuma ta fadin wannan insha Allah ta'ala yawa amma saki ya tabbata eh kuma daga cikin rahamar shari'ar musulunci shine wannan saki idan ba an tambaye shi ya sarraha adadi ba to ana dauka sa dai ne mun fahimci wannan ko da yace ba zaman aure yake ba kar ku fassara shi da saki uku yawa don haka saki dai ne kuma ya dawo da ita insha Allah sai dai idan dama akwai biyu ya fadi wannan to kuma shikenan abin ya canza yawa Allah ya kyauta wannan kuma yana cewa wasu sukan ce duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarta ko ya hana akwai abinda ya faru yayi hanin ko kuma umarnin amma yanzu wasu abubuwan sun canza saboda canzawar zamani don haka za a iya ba da fatawar hani bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni misali fatawar da wasu suke bayarwa wajen halaccin mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba sukan ce lokacin da annabi yayi wannan hani babu kyawawan tsaro ga musulmi amma yanzu babu wannan barazanar to shi ma cewa yi a tattauna wani abubuwan da ya faɗa ba haka suke ba yawa babu duk abin da Allah maɗaukaki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a yi sawa'un akwai sababi ko babu sababi mun san sababin ko ba mun san sababin ba hukuncinsa yana nan baya canzawa yau ba wani abu da zai zo daga baya sai ai an canza hatta wancan hukuncin ko da a waƙe na cewa wasu malamai sun halatta mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba ba tare da muharrami ba wannan kuskure ne magana ingantacciya ita ce mace ba ta yin tafiya babu muharrami yau kuma zancen cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tsaro yanzu kuma ai babu tsaro shi yasa ko yanzu kuma akwai tsaro don haka babu wannan barazanar nan ina jin kowa zai ijima cewa wannan abin ba haka yake yau saboda akwai wuraren da barazanar rashin tsaro akwai ta a wurare da yawa yau kuma mu saurara na na san wani dama zan magana a kansa suna faɗar suna halatta cewa idan mace za ta tafi a cikin ayari mai yawa ko shi wannan a cikin malamai mazhaban Malik ne sauran malamai ba su ɗauki wannan ra'ayi suna kan umumin wancan hadisi na haramta tafiya ba tare da maharami ɗin ba yawa amma a malikiya sun faɗi cewa in a cikin wato tawaga ce ayari da yawa musamman da mata da maza to ya halitta wani abubuwan ana nan dai ana ta yin su kuma auladi mutum ya samu dama ya zama masa tilas domin aikin hajjin nan fa yana zama tilas ne idan akwai waɗannan sharuɗa ne wasu kuma ma za a ga cewa hajjin an taɓa yin na farilla amma duk da haka za a tura mutum ba kowa ku duba yanzu musamman irin wasu da za a ga cewa za su tura ko irin gyatin mace tsohuwa tana buƙatar shi ɗan da ya biya mata ya zama yana tare da ita ma aslan ba za ta iya komai ba sai an ɗora ta sai an tayar da ita sai an yi mai kuga yadda irin suke shan wahala a haji in ka je haji za ka tausaya ma wasu da kamata ya ce ba za ta je ba sai da wanda zai iya taya ta wannan aiki in ba haka ba ba a ɗora mata ba ya sauka matsalar ita ce yanzu mafi yawa aikin haji da ake yi ko a je a yi umra ba dukkan mutane kar in yi hukunci gaba ɗaya ba dukkan mutane suke hango maganar babin ibada ne da sauke farilla ba mafi yawa kawai a je ɗin dai a ce na je haji to Allah ya kyauta da haka dai a dunkule gaskiya a zamanin yanzu ma akwai barazana kuma zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma akwai barazana abin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka musulunci ya kara fadi daulolin suka wanda ba na musulmi ba suka dawo karkashin musulunci a lokacin an samu amin amma duk da haka jefi can ana samun wani abu kuma sannan dama ai ba maganar fashi da makami ne yasa aka ce karka bar matar ta tafi ta kadai din ba akwai wasu abubuwan da yawa yanzu misali mace tana tafiya ita kadai ko a ce motar ta ce ma ita ma take tukin ta tafi haka ita kadai ka dauka ma ba ma zancen ma abin sai ta tsaya tana ta fashi mata sai wani mutumi ya tsaya ya taya ta taimako ne ya zo sai kuma wani daban sai ya zo wucewa sai ya ga wannan mutumin tare da matan nan sai ya zo ya gaya maka cewa na ga matar ka tare da wani an samu fitina ko ba a samu haka abubuwan suna da yawa ba wai maganar abin nan tashin hankali ko sata bane kawai akwai fasadi da yawa da kan auku idan mutum ya kyale matarsa ta tafi wato ba tare da maharami ba kuma wannan yana da gaskiya abin da kan so sauriya in yi tambihi a kansa musamman al'adar mu ta Bahaushe kila wani ya shifo don ka zo na kasashen Larabawa ne ka ga yadda suke rereta mata hakikatan muna da sakaci wajen yadda muke mu'amala da matan mu muna ɗaukar su kaman bayi yanzu ko unguwa kawai da nisa haka sai ya ce ta je ta hau a caɓa ta hau a caɓa jikin namiji yana taɓa jikin matar ka kai kaya ɗin mace ta hau a caɓa kuma wani yana da motar da zai zuwa ya ɗauke ta ya kai ta unguwan nan in ta gama ta yi masa waya zo ya kawo ta duk abin da ba kai mata ba wai hidimar ta kai ba tsare mutuncinka ne ba wai magana tsare mutuncinta ba kuma haka ba akwai buƙatar da Allah mu ƙara kyautata yadda muke mu'amala da matanmu yawa ana haka gallaza musu kuma yancinsu da yawa haka ba a basu yana da kyau musuluncin gaskiya bai karanta da mu irin wannan al'adar ku bar su kawai su je babu kula ɗin Allah ya sa mu dace to sallallahu alaihi wasallam.